بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بكوي قوات الربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو نياد داريه دا 40 دا بيار wadda ta yi daidai da 22 ga watan goma miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa duk mako biyu a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin gabatar da littafin Fannu Ta'amul Bayna Zawjayn littafi ne mai bayani da shawarwari da kuma karantar da koyar da zamantakewa irin ta iyali wanda Malam Muhammad Siddiq Al-Minshawi Al-Ramma ya ainihin wato wallafa wannan kuma shine zai zama darasi na 18 ko 18 ko 17 18 wannan shine darasi na 18 a darasin da ya gabata dai mun tattauna a daidai gabar la tudilil giyaba an zaujatik inda muka karanta wata mashahuriyar kissa ta zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin yana rangadi da patrol cikin dare yaji wata mata tana ta baituka na ainihin wato shauki da bege da kauna da kuma alhinin mijinta bayana to wannan baituka sun sanya sayyidina Umar wato ya gaggauta fitar da wata sabuwar doka a matsayinsa na shugaba na canjin wato koman wato sojojin yaki daga lokaci bayan lokaci wannan kissa mun karanta duruk din da tazo a kalla mun kawo duruk sun kai wajen guda 8 wanda ainihin wato wannan kissa ta biyo ta hanta ta wajen su sannan mun tattauna game da idan mutun yayi yaji ma'ana an bata masa rai a gida to a gidan zai huce haushi ba ruwan ɗan abokan hulɗarsa na kasuwa da yaransa na kasuwa basu ji ba basu gani ba ba su suka kashe zoman barata ya aka basu ba ruwan yaransa na office su ma duk ba laifin su bane shi su kansu yaran gida da sauran dukkan waɗanda suke da alaka da gidan ba laifin su bane wanda tayi laifin babu laifi a hore ta babu laifi a yi mata yaji a kaurace mata amma kauracewa irin wanda shari'a ta yi umarni shine babarin gari zai ba babarin gidan zai ba a cikin gidan zai mata yaji wannan babu laifi in an samu damuwa a cikin gida kuma aka ga babu wata mafuta ko maslaha ko maganin wannan matsala sai fa a kaurace to babu laifi shari'a ta ba da dama miji zai iya kauracewa matarsa gwargwadon lokacin da za ta ladabto amma kuma hakan ba zai bayi zuwa ga cutar da ita ba wannan mun tattauna doguwar tattauna a wannan gaba sannan mun tattauna al-i'tizar inda al-khata ka zama kai mutun ne mai mai karbar hanzari ko kuma mai ba da uzuri lokacin da kai kuskure a matsayinka na dan adam mai daidai mai yin kuskure a matsayinka na wanda ba ma'asumi ba mala'ika ba annabi ba da aka aiko da aka ka iya yin daidai kuma ka iya samun tintibe a cikin tafiyar rayuwarka to idan ka tabbatar da cewa wannan abu da ya faru kuskuren naka ne game da zamantakewa ka da iyali durkusawa wada ba gajiyawa bane, kana iya ka dawo ka ce mata do Allah ka fahimci abu kaza da ya faru kuskuren daga gare ka ne, amma kana roƙon ta maka afuwa ta yafe maka. Wannan shi ma yana daga cikin abinda muka tattauna cewa hakan yana daga cikin hanya mafi sauri, mafi kaiwa inda za a je wajen samun tatacciya, ingantacciya, tsabtatacciyar soyayya tsakanin ma'aurata, ta hanyar wanke radadin bata mata da kai da kalmomi masu dadi irin na nuna kai kuskure kuma kana neman hanzari akan abin da ya faru. Mun ji abin da ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da matarsa Nana Safiya, kuma wannan bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rarrashe ta ba, ya kwantar mata da hankali, ya kuma ainihin wato kawo mata ko ya gabatar da uzuri gare ta. To wannan shi ma mun tattauna shi a darasin da ya gabata. Darasi na karshe da muka tattauna a darasin da ya gabata shine wajibi ne fa ka ilmantar da iyalanka, ciyar da su, shayar da su da tufatar da su, wannan ɗaya ne daga cikin wajibai. Haka karantar da ita ilimin addini, wannan ɗaya ne daga cikin wajiban da ke kanka. Kuma wajibin na karantar da ita bai gaza wajibin ciyar da ita da tufatar da ita da mata matsuguni da kula da lafiyarta da kake yi ba. Wa'yancan dan kayi su baka ilmantar da ita ba har yanzu da sauran rina a kaba. Da haka wajibi ne ba wai ka sai ga wani ya ce a gidana ta gama na ta gyara takardunta na secondary ta yi wa egg da neko, kuma a gidana ni na dauki nauyin ta yi NCE har ma ta je ta yi degree, duk wallahi ba laifi kai ba. Babban laifin shine ya zamanto jahila ce ta fuskar addini, amma ka je kai ta kashe kudi akan abin da ba wajibi ba, domin ka sa ta ce waɗannan karatutukan da ta mutu ba Allah ba zai tambaye ta yi secondary ko ba ta yi ba. Mala'ikun da suke tambaya a cikin kabari ba ruwan su da NCE ta ko diploma ta ko BA din ta ko duk abin da ta je ta karanta. In ta kasa amsa man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka, to ta fada matsala. Kuma ranar tashin alkiyama za ku gurfana da ita tsaka wato a gaban Allah subhanahu wataala a matsayin wanda baka sauke wajibin ilmantar da ita ta san addinin ta, ta san ubangijin da ya halicce ta, ta san girman manzon da aka aiko mata, ta san kimar wannan addini ba. To me kai dan kasa ta duk tayi wannan karatun na boko amma kuma a ilimin addini zero. Tana ta cewa a kai ta islamiya ma kaki, saboda wannan kai baka dauke shi a matsayin karatu ba, kai a irin fahimta irin taka ka dauki wannan a matsayin bata lokaci ne. Ga wanda in ce za a bata certificate, to ka gaya mun wanda bayan ya mutu ake tafiya da certificate, adadin certificate din sa sa shi a cikin kabari, ba wanda ake masa wannan. Wannan ilimi ne na neman abinci, na neman sanin makaman rayuwa, wannan ba shi ke nuna cewa shi ne mafi mahimmanci ba. Da haka wajibi ne ka ilmantar da matarka, domin uwa makaranta ce ta farko ga dukkan wani da da uwa ta haife shi. Wanda ta fara karantar da shi mamarsa ce. Da haka in an ilmantar da mata, to ko shakka babu za su taya mu wajen ilmantarwa da tarbiyyantar da ƴaƴayenmu. Da haka barin su cikin jahilci ba karamin kasada bace da kasassaba, kaman yanda Shauki ya kawo wasu baitituka wanda mun karanta su ko haka ainihin wato Hafiz Ibrahim shi ma a cikin wata kasidarsa duk ya nuna cewa al'ummu madarasa idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi. To yau insha Allah za mu tashi daidai gabar da malamin yake cewa annafaqatu 'alal 'iyal, anan ake gane jarumin maza, anan ake gane lalle ka isa mai gida kuma ka isa ai maka biyayya, saboda baka gazawa wajen sauke nauyin iyalanka na ciyarwa. Malam yace annafaqatu 'alal 'iyal, ciyar da iyali, wanda da yawa wasu sun gudu sun balla dan su anan. Da yawa yanzu zaka dinga jin mata suna korafa-korafa da koke-koke ko dazun nan da yamma wata ta zo mun da wannan. Ta ce a watan nan da ya wuce ma kwano biyu ya kawo mata na shinkafa da ko wake kwano ɗaya ne ko na mai kawa, da aka yace shi iya abin da zai iya kenan. Wannan wai mai dan kokari kenan, wanda yana dan mayin kuri ya dan kawo ko da yake ba zai isa ba, amma dai kuma sannan tana yan buga-bugata da yan sana'o'in da za ta dan cicciba abin da ya gaza ta cike, ya ce kuma fitarta ta yi yawa. Man la yamliku ta'am la yamliku al-qarar, iyayenmu abin da yasa suka fi karfin gidajen su suke sarrafa iyalan su hatta kudin kitso da gishiri bai da siya ma ba shi zai bayar a iya samun sa shi ba ƙarya ya dauka ba iya gurgurdan abinda Allah ya bashi dama Allah bai ce ka kallafa wa kanka ba lin yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu fa ai Allah ya san akwai mawadata akwai matalauta ma talaucin ma kuma na can ƙasa duk Allah ya sani so sai aka ce ka kuma abuwa yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati in Allah ya sa mutun da wadata ya yalwata wa iyalin sa ya ciyar da su ya kula da su gurgurdan samun sa sai Allah ya ce wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kuntace masa arzikin ya zamanto hannu baka hannu akushi yau a samu gobe ba a samu ba da kyar ake rayuwa fal yunfiq mimma ataahu Allah ya ciyar daga abinda Allah ta'ala ya bashi mana la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha Allah baya kallafa wa rai sai gurgurdan abinda ya bata sai yaj'alu Allahu ba'da usrin yusra in kai iya abinda kake iyawa yanzu Allah zai kawo sauki bayan tsanani bayan wani lokaci kila sai ga Allah ta'ala ya sa kai jarumi ne mai kokarin sauke nauyin iyali ne iya gurgurdan abinda Allah ya sa kake samu to sai ga akwan a tashi wata rana sai ga mutum kuma ya fita daga cikin wannan wahalar yanzu kuma har ya kai ga mataki irin na yalwata wa iyali ba ma iyali ba har makwauta da ƴan uwa sun san ya samu bal ma wani sai ga bai samu bai yi din ba amma sai Allah ya azurta shi da ƴaƴa masu tausayi masu jin kai kuma Allah ya jika hannayensu sosai da wadata sai ga dattijo yana ta rayuwarsa cikin kwanciyar hankali saboda irin biyayya da yawa Allah wajen kula da iyalin sa lokacin yana rike da iyali so saboda haka wannan baya nuna cewa an san an shiga cikin matsanancin hali na rayuwa gaskiya duk wanda zai faɗi gaskiya ya san cewa ana cikin kuncin rayuwa ana cikin matsi ana cikin takura samun yayi karanci ga rayuwar ta yi tsada duk akwai wannan amma abinda ake so abinda kake da shi din yi iya bakin kokarin ka kula da iyalinka kuma ka zaunar da su ka fahimtar da su rayuwa ba faki kake yi ba duk abinda ka bayar iya samun kenan abinda za a iya kenan ayi hakuri a cigaba da addu'a har Allah ya kawo waraka wannan shine abinda ya fi zama daidai amma da mutun ya shiga cikin wata ƴan matsala ta rayuwa kawai sai ya koma ya nada hannunsa ya rike kudin makarantar yara ita ce kudin haya ita ce kudin kaza yanzu ku shi jiya ma wata take ga mun tace yar yaya ne da shi guda biyu sun isa aure dayar ma babbar ita tai ta kujuba ta buga nan ta jona can da haka aka aurar da dayar to yanzu saura dayar ita wadda take ga mun tace ta zo ta same ta tace da Allah ta taimaka in akwai wata hanya da take da ita ta wani bawon Allah da zai taimaka to da Allah ta bi wannan hanyar babban bacin rai shine yazo ko abinci ya fara ci da ta fara ci to ya kake gani game da auren ƴaƴan nan ransa sai ya baci fuskar sa sai ta zama abusan kamdarira kawai sai ma ya bushe ya tashi bar abincin ya ce ya fasa ci to wayannan matsaloli ne wayanda za ka ga da yawa ana ta wannan koke-koken da yawa maza sun sakarwa mata nauyin gida wani kuma ma yana da shi din a kawai da ya leka da ya hango tana dan wata sana'a kawai sai ya janye wasu abubuwa wanda necessity ne na rayuwa kuma a kansa suke tunda tana sana'a tana sai da awara ko tana kosai ko tana dinki ko kuma ma ya bata tana zuwa aiki to shikenan sai ya ga abu kaza ya daina yi ita ta ya aljihunta abu kaza ya daina yi abu kaza ya daina yi abinda kake yi wa kanka shine kamar kana so ku raba power kai da ita dole in ka fada ta auna ta ga zai yi in ba zai yi ba ta ce gaskiya ba zai yi ba ga kamar ya ba zai yi ba to ka ba da naira 50 kuma abun nan 100 ne abi da ka nima sai na ga yanda zan in samu 100 kaga yanzu gida ya zama na hukuku biyu sai an tattauna yin shawara baka isa kawai ka zo ka yanka ta gida biyu baka marrake ba zai yi ba dole sai in ka zo sai ku zauna kuma a teburi dan kai ka zaba ai haka yanzu shi wanda take gaya mun yau din gaba ɗaya sai ya kawo dan abu bai kai kawo ba sai ya ba ga yara ga kaza sai a mutafa mata wannan na gaya wa mai kokari ne akwai wanda wallahi baya yin komai a gidan duk makarantar yara lafiyar yara in ka gansu da sutura in ka gansu dai kuma yana nan a raye kuma wani abin takeici da sake zubar da kima dan buga-bugar ta kuma ta dafa abinci sai a zubo ma kuma sai ya karba ya ci to duk wayannan abubuwan akwai suna nan da yawa to ina mutun ya bar annafaqatu alal iyal kuma me yasa Allah ya baka shugabanci an ga ma dalilin da yasa ka zama shugaba a gidanka ar-rijalu qawwamuna alal nisa'i dan ai ba karfi bane dan ba filin dan ba bane ar-rijalu qawwamuna alal nisa'i sai Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din sai ya ce wa bima anfaqu min amwalihim
saboda kudinka da kake ta ciyarwa kai dako kai kabu kabu kai leburanci ka buga can ba zama kana tafafutuka kaga cewa ka kawo da safi an ci ka kawo abin da ya samu an ci to wannan shi yasa an ga kai wannan gwagwarmaya a dole ai ma biyayya shi yasa sai aka baka jagoranci saboda kai dan gwagwarmaya ne ba zaba ka zama haka gida ba abinci ina kai ina zama amma da yawa mutane sai ga wasu sun koma kawai dai mutum ya koma waccan bushiyar wani retire yayi shikenan kawai ya saki gidan kawai wani kuma kasuwa ce yake yi jarin aka dan samu matsala ya kare shikenan ya daina komai kawai sai ya samu wata majalisa da ba ɗin su ma ko ɗan retire ne ko kuma ɗan irin sa ne wanda ba su da abin yi zuciya ta mutu sai ya je can ya zauna kawai shikenan da tun daga safi har yamma me yara suka ci ba abin da ya shafe shi sai da daddare ya lallabo kuma ya kwanta to kaji yau malam yana cewa annafaqatu alal iyal yana daga cikin abin da na magidanci ake so yayi ya zama yana kula da ciyar da iyalinsa al abna'u zinatul hayati dunya ya da kake kallon su ado ne da kawa ta rayuwar duniya faj'al ri'ayataka lahum ka sanya kulawarka ga ƴaƴanka qurba ila Allah ta zama wata ibada da za ta kusanta ka zuwa ga Allah azza wa jalla wallahi dawainiya ce lada ne ba dan kankani ba arata ya maka wani mutum ko guda ɗaya ne wallahi magidanta suna kokari a jinjina musu suna matukar kokari wancan din ma da aka dan shafa kansa din shi ma dan ya sake zabura ne amma wallahi abin is not easy maka ta malam ba abin nan a ce ga wani mutum an makalama shi kullun da safe sai ya ci daga aljihunka da rana haka da daddare haka akalla 3 square meal akwai wahala kullun da kullun kuma shi ka san ciki ba ruwansa baya abin nan yau an ci gobe ma in an jima ma za a ci in an jima ma za a ci gobe ma za a ci haka ake tafama ina fata an gane saboda ka sanya wannan aikin da kake yi ba karamin aiki bane ladan da zaka samu ba karami bane annabi sallallahu alaihi wasallam ce hatta lomar da ka sa a bakin matarka sadaka ce kawai ka kyautata niyya wallahi da magidanta sun san ladan da suke samu to da za su rage wa kansu bakin ciki da damuwa da takaicin an ce su bada abu kaza ko abu kaza ya kare lalle ba dadi kam amma kuma akwai lada an ka tuno ɗaya bangaren na aikin ibada kake lada kake yi kake samu to sai ga mutum ba zai dinga shiga damuwa ba da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce loma daya to yanzu ga ita kila akalla tana cin kamar loma goma ga ƴaƴanka kila akwai mai cin loma bakwai akwai mai cin takwas akwai mai cin biyar ga sunan su ma kowa yana ta ji da Allah duk wanda ya ci loma sadaka da safe da rana ma kuma za a sake dorawa shi ma za a sake ci su ma ga wannan sadaka za a rubuta ma wannan hasana din da wato wannan asusun da mutum yake zubawa kansa a bankin lahira wallahi ba karamin lada ne da shi ba da haka mutum ka dinga lalle akwai wahalhalin amma dinga tuno wannan ibadar da kake yi a ce ko mutum ɗaya ne a ce kai kake ci da shi Allah ya sa silar ko sanadiyar ciyar da shi din kai ne wannan gaskiya akwai tarin falala da lada mai yawan gaske ga magidanta wato su daina damuwa a game da abin nan ko da yake wani lokaci damuwar ita ce ta mutum yana so ya yin amma kila ba halin yin dan gaskiyar magana magidancin da ya san me yake wanda yake mai zuciya game da gidansa to shi babbar damuwarsa a tambaye shi babu ko a tashi babu wannan ya fita masa da hankali ya fita masa da hankali haka wani fadan da magidanci yake yi ba wai fadan an tambaye shi bane a fadan an tambaya babu sai abun ya hade biyo an tambaye shi kuma a lokacin da aka tambaya ana da bukata kuma babu to wannan sai ya fi dagawa magidanci hankali haka akwai lada sosai ƴaƴa da ake kula da su ana ciyar da su akwai falala al abna zina ƴaƴa da kake kallon su zina ado ne da kwalliya na alhayatud dunya rayuwar duniya faj'al ri'ayataka lahum ka sanya wannan kulawa da kake da su ka kula da su ka ciyar da su ka tarbiyantar da su ka ilmantar da su wannan kulawar ka sanya ta a matsayin qurba wata ibada da za ta kusanta ka ila Allah azza wajal zuwa ga Allah mai girma da daukaka qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa 'alal mauludi lahu wanda aka haifa masa da uba kenan to rizquhunna da dan da uwar da ta haifi dan a karkashin sa suke to rizquhunna ciyar da su wa kiswatuhunna da tufatar da su bil ma'ruf gurgudan samun sa a shari'ance to wannan yana kansa a matsayinsa na magidanci Allah bai dora wa matarka ba in ta yi dan taimaka babu laifi amma ba wajibinta bane ta ciyar da gida, ba wajibinta bane ta dinka ƴaƴanka kaya, ba wajibinta bane ta biya musu kuɗin makaranta, ba wajibinta bane ta siya musu magani. In tayi ababin ihsani ana bukata, baka da hali, tana da hali, ko ka tashi ba kuɗi, ita da dan kuɗi da take dan wasu sana'o'i ta taimaka, wannan fala ba sa. Amma sakar mata ragamar gida gaba ɗaya ka sabule hannunka komai ita ce, to wannan ka jawo kanka kaskanci, ka jawo kanka reni, ba gare ta ba hadda har ga yayanka. Ka san dai da wuya ka iya fada magana ka ta zama tana da tasiri. Ka san a wajen mahaifa, wajen matar, haka a wajen yayan, tunda sun san ba kai kake dauniya da su ba. Suratul Baqara aya ta 233. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yuragibu fil infaq. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada yana me kwadaitar da mu wajen ciyarwa alal auladi waz zauja, wajen ciyar da ƴaƴayenmu da matayenmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abi Huraira yace dinarun kudi anfaqatahu fi sabilillah, da ka kashe shi wajen ɗaukaka addinin Allah, ka gina masallaci, ka gina makaranta, ka ɗauki nauyin mujahidai suka je suka yi jihadi fi sabilillah da wannan kudin, ajiye wannan kudin gefe. Wa dinarun, da kudin da anfaqatahu fi raqabatin, ka kashe shi wajen ƴanta bayi. A misali ana lokacin bauta, ka ware wasu kudade a siyo bayi kamar guda 100 ko guda 1000, ka ce dukka ƴanta su fi sabilillah, shi ma wannan kudin ware shi gefe. Wa dinarun, da kudin da tasaddaqata bihi ala miskinin, ka bada shi sadaka ga miskinai, ana cikin halin rayuwa da kunci da talauci, ka fito da irin waɗannan kudade ka dinga taimakawa matalauta da mabukata, ajiye wannan kudin shi ma gefe. Wa dinarun, da kudin da anfaqatahu ala ahlika, ka kashe shi wajen kyautata rayuwar iyalinka, a azamuha ajaran. Manzo Allah ya ce to a cikin wayannan kudaden wanda yafi girman lada, yafi tara ma kasaitaccen lada, allazi anfaqatahu ala ahlika, shine kudin da ka kashe a gidanka. Aga kana ta neman falala a wani gurin, ashe ga falala nan ma a gida, ga wani abu akan matar sarki da ido da ta gani, na fata an gani, an fahimta ko? Saboda haka wannan hidimar da mutum yake yi a gida, ba an ce mutum ya zama maroci sai iya gida ba, amma dai gida bata koshi ba, malam Bahaushe ya ce ai ba a ba daji ba, mutum kuma ba zai zama inuwa giginya ba, ana ta yabansa a waje, amma ana yabansa sallah ya kasa alwala a gida, da kyar ake iya abin nan, kuma ga kudin a kugun mutum, mutum kawai sai ya sai kaji guda biyu guda uku ya sa a soye masu, ya sa a daki ya cinye. Aka tambayi Malam Isa Waziri, aka ce Allah gafarta, malam ya ce aka ce mutum ne sai ya siyo nama, sai ya taho da shi har gida, matarsa tana kallo ya cinye ba zai bata ba, ya ce wannan dan iska ne. To mutane nawa ne masu haka? Shi kadai kawai ya so ya siyo lafiyayyen fura da kindurmo mai kyau da zuma ya sa su a gaba ya shan. Matar tana kallo, ƴaƴan suna kallo, ba kawai ba su ba raban su. Ina fata an gane. To duk waɗannan abubuwa ne waɗanda girman ciyarwa ga iyali, wallahi ladan ba da karami bane. Shedan ya san me ke tattare da wannan gurin, shi yasa yazo ya kasa ya tsare. Kai ta hidima, mu kaga mutum shi a karan kansa yana ta kashe kuɗi, yana taiwa kansa hidima, amma iyalansa suna cikin kuntata. Shi bai yadda ba, duk akwai wanda tace duk bayan wata biyu, wata uku, zai yi set uku, set hudu, set biyar, kaya masu kyau zai zo ita sawa, ita kuma daga sallah sai sallah. Kuma in ka je ka same shi a restaurant ko a cafeteria, iya abin da zai ci shi kadai, ya ishi mutanen gidansa da safe da rana da daddare. Shi kadai za a ganshi yana ta mulmulewa, yana ta ciki kamar zai haifi ƴan biyu. Allah ya shirye shi. Wannan hadithin Imam Muslim ne ya ruwaito shi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada yurahibu, yana barazana, wa yu'annifu, yana tsanantawa, yana tsanantawa, min adamil infaqi ala al-aulad waz zauja, akan kememe mutun ya kiciyar da ƴaƴansa, ya kiciyar da matansa. Malamai suka ce in maligi ya bihi, ko kawai ya tafiyarsa kawai, kamar masu irin guduwan nan, kawai gaba ɗaya ba ma san inda yake ba ko kuma yana wani guri amma cin su ba abin da ya sani na rayuwar su yana Lagos irin wannan sai ga sai ya ribe ya zama akwala sai a kwaso shi kuma a da da shi gida ko ba ho gani irin su sai mutun ya zama akwala ba shi da mamora sannan sai kuma a kwaso shi a da da shi gida imma ni giyabihi ko dai kawai saboda ya tafiya sa kawai ba ruwansa da rayuwar gidan ya shekara ɗaya shekara biyu shekara uku au ko kuma suka ce adamu mubalatihi ko unkula ko ubali din sa ba abin da ya shafe shi da abin nan dan sa yaje makaranta ko kai yaje makaranta ba abin da ya shafe shi au bukulihi ko saboda bakarrowar sa mala akwai wato me bakarrowa mala ba wai abin ne babu ba akwai abin kawai bakar ruwa ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne yayi barazana game da magidantan da suke kinci da ƴaƴansu da kuma matansu kuma akwai hali da wadatar da za a yi haka manzo Allah ce kafabil mar'i ithman kafabil mar'i ithman an yudayya man yaqut hadisin amr bin al-as manzo Allah yace ya ishi mutun zinubi a ce tunda ka zo duniya mahaifiyarka ta haife ka har ka zama baligi har ka girma har ka tsufa har ka koma zuwa ga Allah a ce baka taba yin sako ba amma an kama ka da ka taba tozartar da iyalanka baka ciyar da su ba manzo Allah yace wallahi ka je wa Allah da wannan ka cika mutumin kawai za ka je wa Allah a matsayin mai laifin gaske ya ishi mutun laifi ya tozartar da iyalansa ya kici da su ka gansu a wulakance kaga ƴaƴansu suna shiga gidan makota ana kyarar su kaga yaro ya tsinci buredi ya bushe yana ya ribe ya dauka baban ba maraya ba yana da ubansa yana raye kaga uwa ta rasa yanda za ta yi ta sa yaranta kamar ta dora hannu a ka ta fasa ihu ba abincin kawai yayi watsi da su manzo Allah ya ce kafabil mar'i ithman wallahi ya ishi wannan magidancin zinubi ya dinga wulakantar da amanar da Allah ta'ala ya bashi amana Allah ta'ala ya danka ma amana kai wa sarere da ita ka watsar da ita yi iya bakin kokarin ka Allah ya san me yake baka zaunar da su ka ce ga iya samun ka a daidaita rayuwar gurgudan samu ba ce ake ka shiga rigima ba ce ake kai abin da yafi karfin samun ka ba wannan hadithin ibn wato Abu Dawud ya fitar da shi hadithi na wancan hadithin Muslim din hadithi na 995 wannan kuma na biyu hadithin Abi Dawud hadithi na 1692 zata yaumin wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafificin dinari yunfiquhu ar-rajul da mutun ya ciyar ko mutun ya kashe dinarun yunfiquhu ala iyali shine kudaden da ya kashe wajen hidimar gida kudin da mutun ya kashe wajen siyan abinci da kudin cefane da kula da gidansa to wannan shine mafi tsada mafi darajar kudin da magidanci zai kashe wannan hadithin shi ma Imam Muslim ya fitar da shi hadithi na 1001 zata yaumin marra ala annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wata rana hadithin Ka'ab bin Ujra kenan wannan hadithin Ka'ab ne bin Ujra zata yaumin wata rana marra ala annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum yazo shigewa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune sai wani mutum yazo wucewa baqa yake cewa faraa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min jaldatihi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga karfin kirar karfi da Allah yayi wa wannan mutum shine ma'ana min jaldati suka ga irin karfin sa ay quwwatihi suka ga mutum malam masha Allah karfin mutum wa nashadihi da kuma irin kazar kazar din sa faqalu sahabbai kawai sai suka yi wa wannan mutum sha'awa suka ce ina ma wannan mutum a filin daga yake zai ba da gudunmawa wajen yaki fi sabilillah irin wa'annan gurza gurzan mutane kuma mai kazar kazar malam mai karsashi suka ce irin wannan kamata ya ce yana fagen daga suka ce ya rasulullah law kana hadha fi sabilillah ina ma wannan ya tafiyar da karfin nan nasa da kazar kazar din nan nasa wajen daukaka addinin Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah. Idan wannan fitowar da yayi ya fito ne yana fafutuka dan ya samu abin da zai je ya ciyar da ƴaƴansa kanana, wallahi cikin fi sabilillah yake, yana cikin attafar, yana cikin tafarkin Allah, yana cikin ainihin wato fi sabilillah. Kar ku dauka sai wanda ya dauki kansa kali ko makami ya bayyana a filin daga, wanda shi ma yake cikin filin daga irin wannan, ta dauki ba dadi irin wannan da ake a wannan rayuwar, ta ga tsadar rayuwa, ga kuncin rayuwa, ga karancin samu, amma kaga mutum bai sare ba, yana ta kaiwa da komowa, yayi gumi in yaje nan ya kulla kullin bai bai tsinke ya koma nan ya jona, har sai ya samu ainihin wato kullin ya kullo ya dan samu wani abu a matsayinsa na dan kasuwa, a matsayinsa na dan kwadago, a matsayinsa na mai aikin karfi, ya dan samu wani abu, ko kwanan shinkafa, ko rabin kwano, ko gongoni biyu, gwargwadon samun sai zo ya ci da iyalansa kanana. Wannan kai kawon da kuka ganshi yana ta sakarabtu ya je ya dawo, yana yi ne dan ya samu abin da yazo ya dauki nauyin iyayensa kanana. Manzo Allah ya ce wannan aikin da yake shi ma fa huwa fi sabilillah. Wa in kana kharaja, kaga wannan duk ana karawo magidanta ainihin wato karfin gwiwa. An fahimta ko? Wa in kana kharaja, idan ka fito wannan da ya fito ne ya tsa yana tafa fituka ala abawain, Allah sarki ashe shi kila ba iyalin amma dai yana da iyaye guda biyu, shaykhaini kabirain, dattawa wanda girma ya kama su, fito wannan da kuka ga yayi yana ta kazar-kazar ya shiga ya fita, so yake ya dan samu wani abu da zai zo ya kula da dattawan iyayensa da sun manyanta, fa huwa fi sabilillah. Manzo Allah ya ce shi ma wannan fi sabilillah ne. Wa in kana kharaja, idan ko ya fito ne yas'a yana ta fafutuka ala nafsihi akan kansa, yu'ifha dan ya kame kansa ya zama ba mabaraci ba, ya zama ba mai tumasanci ba, ya zama ba mai maula ba, ya zama ba mai kagama lafiya ba, a'a kawai yana fafutuka ne ya ga ya tsayu akan kafafuwansa. Manzo Allah ya ce fa huwa fi sabilillah, shi ma yana cikin fi sabilillah. Mahallu shahir shine magidancin da yake kokarin kai da komo dan ya ga cewa ya sauke nauyin da Allah ya dora masa na iyali, wannan aikin da yake yi, wannan sana'ar da yake tun safe ya fita, wani sai dare za a dawo, wannan din yana cikin fi sabilillah. Da aka magidanta kar a sare, magidanta kar a yi kasa a gwiwa. Wannan hadisai su kara muku allura, su kara muku kuzari. Ina fata an gane. Kai kuma da baka da iyali ai tsofaffi suna nan, kai ma ka ci gaba da fafatawa dan kaga cewa abinda ka samu yafi karfin ka ci indomi kai kadai. Samu abinda zaka zo giyacin nan ita ma ka kyautata mata, mahaifin nan naka dattijan nan shi ma ka faranta masa rai. Ina fata an gane. Wannan hadisi ne wanda ka koma cikin at-targhib wa tarhib mujalladi na biyu shafi na 524. Imam al-Munziri yace wannan hadisi at-Tabarani ya ruwaito shi, wa rijaluhu rijalus sahih. Wa qala ibn al-Mubarak wa huwa murabitun fil ghazwi. Abdullah ibn al-Mubarak mun san shi ai babban bawan Allah, babban mai ibada, babban zahidi, babban malami. Abdullah ibn al-Mubarak wa huwa murabitun, ya riga ya bada rayuwarsa yana zaman ribadi fil ghazwi, a wajen yaki. Zaman ribadi shine daidai gurin da yake da riski, yake da hadari, ana tunanin magauta ta nan za su kunno kai, sai a samu wasu dakaru su kundin bala su datse nan gurin, ta yanda in an cin musu an fi karfin su za a fara murkushewa kafin a shigo. To wannan shi ake kira ribadi. To Abdullahi ibn al-Mubarak yana zaman ribadi, sai yake cewa rajulun muta'affifun dhu a'ilatin qama min al-layl, kaji wata falala ta rayuwar iyali mana, wallahi goro bai more ba. Na fata an gane rayuwar iyali mana, an gane ko? Zu'a ilatin, Abdullahi ibn al-Mubarak fa gashi can yana filin daga yana fafatawa, amma yace rajulun, mutum muta'affifun, mai kamewa, baya roƙon kowa, yar sana'arsa guntun gatarinka ya fi sarka bani, da ita yake lallabawa ya rike kansa da iyalinsa. Zu'a ilatin, ma'abocin iyali, ga tawaga guda, ga rashin wadata, amma dai duk wannan bai sa shi bara ba, bai sa shi maula ba, bai sa shi ƴan murya ba, dan abin da yake da shi yake zuwa ya ririta ya tarbiyanci iyalansa da ƴaƴansa akan qana'a hakuri da abin da ya samu suna nan suna gudanar da rayuwarsu qama minal layl da ya tashi cikin dare fa nazara ila sibyani ya leka yaga inda yaransa suke bacci ya gansu ni yaman suna bacci mutakashifina amma sun yaye jikin su wannan ya cire dan mayafin da ke kansa wannan ya fita daga cikin net da aka sashi saboda sauro fasatara home ya sitirce su wagadahum ya lillibe su bi thawbihi da tufafinsa ya ga basu da mayafi ya cire mayafinsa ko ya dauko mayafi ya zo ya lillibe su Abdullahi ibn al-Mubarak yace fa amaluhu wannan aikin da mai gida ya tashi cikin dare yaga ƴaƴansa sun fito daga net ya maida su yaga cewa sun fita daga cikin mayafi ya jawo mayafin ya lillibe su wannan aikin da mai gida yayi Abdullahi ibn al-Mubarak yace afdalu mimma nahnu fihi ce wallahi yafi falala sama da wannan aikin da muke yi kaga dai ba aikin sai da rai sama da wanda yake yi amma Abdullahi ibn al-Mubarak yake cewa magidancin da ya tashi cikin dare yaga yaransa suna bacci wannan tayi kaza wannan yayi kaza ya gaggyara su ya jawo mayafi ya lullube su Abdullahi ibn al-Mubarak yace wallahi magidancin da ya haka wannan aikin da yayi yafi wannan zaman ribadin da muke fi sabilillah ji Abdullahi ibn al-Mubarak to ina ga wanda kuma ya ciyar ina ga wanda ya tufatar ina ga wanda ya ilmantar ina ga wanda ya mai ihsani bayan na wajibin ma yayi wani ihsani ne na kyautatawa an fahimta ku wannan ka koma cikin kitabu kitabu wato cikin ithafu sadatil muttaqin sharhi ne na ihya ulumuddin a cikin kitabu adabin nikah za ka ga wannan magana ta Abdullahi ibn al-Mubarak sannan wancan hadithin da muka karanta na Ka'ab bin Ujra wanda muka ce za ta yi min wancan hadithin na wanda muka ce at-targhib wa tarhib har wa yau ad-dimyati ya ruwaito wannan hadithin a cikin al-muttajirur rabih walittafi ne al-muttajirur rabih ad-dimyati ya fitar da wancan hadithin wato hadithi a shafi na 306 kuma haka ainihin wato yace rijaluhu rijalus sahih haka al-mu'jamul kabir a mujalladi na 19 shafi na 129 haka al-mu'jamul awsat mujalladi na 6 shafi na 56 da kuma musannaf na Abdurrazzaq mujalladi na 5 shafi na 271 duk sun kawo wancan yar kissar da muka karanta wadda Ka'ab bin Ujra ya ruwaito na zata yaumin marra rajulun ala annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun an gane ko to Allah ya bamu ikon yin haka la tuqaddim zawjataka ala walidatika ala walidayka ahir ka fifita matarka akan iyayenka kun karka soma karka taba yin wannan gangancin la tuqaddim ba ce akai kaka kaunaci matarka ba ka so ta yanda ya kamata ai kana son ta ka aura dama an ce fanki huma tsabalakum ka so matarka ka hidimta mata ka kula da ita wannan ba laifi bane an gaya maka annafaka alal iyal amma karka kuskura ka fifita matarka akan iyayenka wanda wannan gangancin akwai masu yi to malam ya dawo ya sake cewa duk wannan abin da ake naka kyautatawa iyali to amma fa iyayenka ne kada ka kaddamar ka fifita ka gabatar da matarka ala walidayka akan iyayenka ummuka jatumarka wa abuka da mahaifinka banki hasanatika bankin kyawawan ayyukanka kenan kana son ka tara wa kanka hasanat to ga wani banki in dai babanka yana raye wallahi kai dan gata ne babanka tana raye wallahi a gaishe ka jinjina maka Allah ya taimake ka bankin tara hasana kenan ba bankin tara kudi ba bankin tara hasana shine babanka da babanka in dai kana son tara lada to ga in dai babanka yana nan babanka tana nan to hanya tara lada ka same ta kun li abika wa ummika ka zame wa babanka da babarka kama tuhibbu an yakuna ibnaka an yakuna ibnuka lak kaman yanda kake so danka ya zame maka in kana son danka ya mutunta ka kana son danka ya girmama ka kana son danka ya ji kanka bayan ka girma girmama iyayenka mutunta iyayenka kyautata musu wallahi in ka kona musu rai kamar abin da kai wa kanka banki kenan, kai wa kanka bankin yaya marasa mutunci, kuma za akwai randa zaka fasha wannan bankin kuma za su fito. Saboda haka yanda in haka yanda kake ganin yanda kake mu'amalanta iyalanka ka gamsu, kuma ka gamsu yayanka su yi maka haka, to babu laifi, ba matsala, eh ba matsala. In yanda kake mu'amalantar babanka, yanda kake mu'amalantar babanka, ka gama gamsuwa da cewa hakan yayi, kuma kai ma koda ka haifi yaya sun maka haka ba damuwa, to ka ci gaba da yanda kake, ba matsala. Idan ku kana ganin kai gaskiyar magana baka so kai ka haifi dan kai ma haka, to wallahi tunda wuri ka gyara, in ba haka ba abinda ka shuka wa kanka kenan shi kuma zaka girba. Ai dai zaka girma ko? Ai kuma zaka yi auren ko? Kuma zaka yi huko? Ai shikenan an gama ai. In kere na yawo, zabo na yawo. Yanzu dai ba kaga sun manyanta ba, su da mutunci, ba su da kima, ba su isa su gaya ma ka ji ba. Kai gunguni ka gaggaya musu maganganu ka fice abinka, Allah sauki miskini abin tausayi. Wallahi kamata a kwantar da kai baka mutu ba, ya ma sallar gawa, ya ma kabbara hudu. Qala Allahu ta'ala, Ubangiji ta'ala yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Ubangijinka yayi hukunci, yayi doka kar a bauta wa kowa sai shi kadai, kuma yayi doka a kyautata wa iyaye. Doka ce daga Allah madaukakin sarki, da kan ka kyautata musu umarnin Allah ka bi, in ka bakanta musu ba su kare na ba Allah kare na, shi yace kai musu ka ki, da ka za ku hadu. Suratul Isra'i aya ta 23, jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam yasalu, wani mutum ya garzayo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar sa, yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, man abaru, wai duk a duniyan nan wa zan yi wa biyayya, wa zan yi wa biyayya, oba wanda biyayyar tasa ta musamman ce, ba ita nake yi wa sauran mutane ba. Qal, manzo Allah ya ce ummuk, yace gaci marka, babu wani mahaluki in ka cire wato Allah da manzansa, to babu wani mahaluki da yake da haƙƙin ka kyautata masa ka bishi sama da uwarka. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace. Fa qala ar-rajul, wannan mutun yace ya ma'aikin Allah, thumma man, sannan kuma sai wa? Qala ummuk, manzo Allah ya sake cewa mahaifiyarka. Fa qala yace thumma man, mutumin yace sai kuma wa? Qala ummuk, sai manzo Allah ya kuma cewa gaci barka, tafi mai gidanka na kasuwa, tafi mai gidanka na office, tafi mai gidanka na siyasa. Ita wannan gyatuma da kake kallanta, a bita a wanye lafiya, a saba mata a samu matsala. Wannan wajibi ne makata abin nan, wannan jazaman ne. In kana so ka fita daga matsala rike ta, in ku an riga an fige maka kazar wahala, to wallahi sai ka, in ka saba mata to sai ka fige ta. Eh, wa man qaddara Allahu wahalahu, na fata an gane maka wani larabci, ka taba jin wannan larabcin? Wa man qaddara Allahu wahalahu, eh, wa man haqura hu hutahu, eh, in kai haƙuri ka bita to ka huta. Fa qala thumma man, yace sai kuma wa? Qala abuka, yace sai kuma babanka. Wannan hadithin Imam Tirmidhi ya fitar da shi, hadithi na 1896, Abu Dawud ma ya fitar da shi, hadithi na 1139. Wa zata yawmin, wata rana, sa'ala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wata rana babban sahabi Abdullah dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya ma'aikin Allah, ayyul a'mali, wai duk a cikin ayyukan da'a ga Allah, wani aiki ne ahabbu ila Allah ta'ala, Allah ya fi so. Kaga in kai aikin da Allah ya fi so, ma'ana kai ma ka nemi Allah ya so ka kenan. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha, ba abinda Allah ya fi so a cikin ayyuka, irin ana lokacin sallah yana yi, ka rufe shagon ka na kasuwa, ka rufe office ɗinka, ka ajiye wankin, ka ajiye gugar, ki ajiye girkin, ki ajiye sharar, ajiye hirar, ajiye duk abin da kake kawai Allah yana so ya ganka ka je kai sallah. Wannan shine aikin da Allah ya fi so. Allah yana so ya ganka ka zama regular customer na sallah. Qal Abdullahi dan Mas'ud yace thumma ayy, sannan sai kuma wani aiki ya ma'aikin Allah. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace to in ka cire sallah, aikin da Allah ya fi so birrul walidain shine biyayyar iyaye. Bin iyaye wannan shine daga sallah ce shi cikin ayyukan da Allah ya fi so. In ka cire sallah to sai bin iyaye. Wannan hadithin Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi hadithi na 1898. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi jaa rajulun, kai ko jaa rajulun ila Umar bin al-Khattab, wani mutum ya zo wajen sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu. Wa qala lahu, yace ya Umar, inna li umman, yace ina da gyatuma, balaga min hal kibar, ta tsufa da yawa, tsufa ya kama ta, annaha la taqdi hajataha, bata iya zuwa biyan bukatar ta ma, ya'ani tatabawwal wala wa tatabarraz, bata iya zuwa ban daki dan yin bawali ko gaidi, bata iya zuwa saboda tsufa ya kama ta. Illa wa zahari laha matiyatun, face gadan baya na ne abin hawanta, in za ta shiga ban daki ni nake zuwa in goya ta, in kaita ta gama bukatar ta, in goyo ta, in dawo da ita. Wannan sabgar gida kenan, banda kuma wata fita ta kama waje, bayana nan ne a daidaita sahunta, a gadan bayana nake daukan ta in kaita duk inda zata. Sai ya tambaye sayyidina Umar, ka duba fa, zata yi bawali ya kaita, zata yi bayan gari ya kaita a bayansa. Yace wa sayyidina Umar, fa hal addaitu haqqaha, Umar kana ganin wannan aikin da nake na biya ta haƙinta? Fa qala Umar radiyallahu an, Umar radiyallahu anhu yace la, yace ko alama, ko alama. Kaga dai kai yanzu kai taka gyatun ba ka taba goya ta ba ko, to kaga ga wanda shi ya goye ta sa, kuma goyon ba irin na nishadi ba, goyo na ibada. Duk sanda za ta shiga bayi sai an gaya masa cewa to iya za ta shiga ban daki, ko babu ka za ta shiga, shi zai je ya baro abin da yake zo ya goya ta kai ta ban daki ta bukata ya dawo da ita. Kai ka san duk wanda ya kai wannan lokacin to dama ba a nisa da shi, ana kusa. Amma sayyidina Umar yace ko alama baka biya ta haƙinta ba. Li'annaha, yace abin da yasa baka biya ta haƙinta ba, ita gyatumarka kanat tasna'u zalika, ai ita ma ta fara yi ma haka, dan ka goya ta yanzu waye fara goya wani? Goyen da ka sha kai ita za ta sha irin wannan goyen a bayan ka? Sannan lokacin da take goya ka, wahiya ta tamanna baqa'ak, tana burin ka rayu, tana burin rayuwarka, tana so Allah ya raya ka, koda ita ba za ta ga girman ba, tana so kai ka kai labari. Wa anta, amma kai yanzu tasna'uhu, kana goya ta wata tamanna firaka, kana burin Allah ya raba ku lafiya, ko ba haka bane? Ita da tana goya ka, tana maka tawai, tana son ka rayu, kai kuma yanzu ta tsufa, ta kai munzalin da bata iyawa sai ka goya ta, ai ka riga ka gaji. Da haka yanzu kai goyon da kake mata goyo ne na kana son yaushe za ku rabu, ka gaji. Sayyidina Umar yace da haka magana biya bai taso ba, domin akwai bambanci tsakanin goyon da tayi ma da kai yanzu goyon da kake mata. Qila li Ali ibn al-Hasan, an tambaye Ali ibn al-Hasan radiyallahu an, aka ce innaka min abarrin nas, an shaida kana daga cikin mafi biyayyar iyaye a cikin mutane. Wala ta'kul ma ummik, amma an ce baka iya cin abinci tare da mahaifiyarka, fi sahfatin a plate daya, a kwano daya. Faqal, sai ce eh gaskiya ne, abinda yasa bana iya tsayawa mu ci abinci da ita a kwano daya, akhafu an tasbiqa yadi yadaha ila ma tasbiqu aynaha ilai, wato ina tsoron kada hannuna ya riga kai, ya riga hannunta kaiwa zuwa ga abin da ta riga gani da idanta. Idanta ya riga ni ganin abin, tana niyyar ta miƙa hannu, sai ni kuma hannuna ya riga ɗaukar abin, hakan ta faru fa akuna kad aqtuha ya zamto na saba mata shi yasa nake ganin muraba dinta abincinta a plate dinta ima in zuba nawa kaji ba bayin Allah irin wayannan fa ba kai farar hula ba ila an sake tambayar wani bawon Allah Muhammad bin Sirin inna Muhammad bin Sirin an ce Muhammad ibn Sirin kana la yukallimu ummuhu baya yi wa mahaifiyarsa magana kama wato kana yukallimu ummuhu ya kasance yana yi wa mahaifiyarsa magana kama yukallimul ami kama yukallimul amira alladhi la yantasifu minhu ay adh-dhalim wato yanda yake take masa kwarjini mahaifiyarsa in zai mata magana kamar irin wanda zai magana da wani shugaba da baka sa ran adalci daga gare shi wato shugaban da la yantasifu minhu ba shi da adalci ma'ana adh-dhalim shugaba adh-dhalim yanzu ka dauka kana gaban wani wato dan kama kariyan shugaba ga ka kana gaban sa kuna magana wace irin magana za kai wani irin ladabi wace irin nutsuwa yace to Abdullahi wato Muhammad ibn Sirin yana yi wa mahaifiyarsa magana kamar irin wanda yake gaban wani basarake ko wani mai mulki adh-dhalimi haka yake mata magana wa zata yawmin wata rana ja'at aqrabun ila baiti Kahmas ibn al-Hasan at-Tamimi akwai wani bawan Allah da ake kiransa Kahmas ibn al-Hasan at-Tamimi wata rana sai kunama ta shigo gidansa fa dakhala fi juhurin tana zuwa ana cewa ai ga kunama can sai yaga ta shige cikin wani rami fa adkhala asabi'ahu khalfaha tana shigewa ramin sai tura hannunsa a bayanta mana tana shiga sai hannunsa ya bu bayanta fala dagathu kasan kunama kuma ba ta da ragayya sai ta harbe shi faqila lahu sai aka ce da shi ah yanzu kunama ta shiga rami ka tura hannunka cikin ramin lima fa'alta zalik me yasa ka kai haka qala sai ce khiftu an takhruja fatajia ila ummi taldagha abinda naji tsoro kawai ni harbi na ko sauna za ta harban ba damuwa tsoro na kada ta fito ya zama to kuma mahaifiyata za ta harba wayannan fa kaga bayin Allah ne wayanda tarihi baya manta da su ga su ana ta gaya ma wa dalabat ummu mis'ar laylatan min ibniha mis'ar ma'an mahaifiyar mis'ar akwai wani bawon Allah mis'ar mahaifiyarsa sai ta nemi ya kawo mata ruwa da daddare mahaifiyar mis'ar ta nemi danta mis'ar ya kawo mata ruwa fa asra'a nan da gaggawa mis'ar ya tafi wajen neman ruwan wa mala'a lahal kuz ya ciko mata kofi da ruwa yana zuwa fa waje da hana ima sai tara har ta yi bacci fa dhalla waqifan bil kuzi ala qadmaihi haka ya kwan a tsaye da kofin a tsaye akan kafafuwansa akan kofin ila anistayqadhat fis sabahi har sai da garin Allah ya waye ta farka fasaqaha yace umma ga ruwan da kika ce a kawo miki ya shayar da ita wannan ce zaka auri wata ifritun minal jinni kaga waccan ta fita ka dauka kuma ka biyo layi wanda yake mai bullewa Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin